الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدى مكساب هدوء وانا مسلاتي مي البركة إن شاء الله نا النور دكينا وستو أبو جادا تفسير القرآن مي يرمى bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika gogon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da abin da Qur'ani yake koya mana dare da rana muna roƙon Allah ta'ala ya rahama da gafara da jinkai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da rayuwa kan hanya madaidaiciya Allah ta'ala ya sa mu fita a cikin duniyar nan muna halin mu'minai muna roƙon Allah ta'ala ababen da suka dame mu a ƙasar mu Najeriya Allah ta'ala ya magance mana jarrabawa ta tsaro ta gurɓacewar tarbiyya ta rashin haɗin kai ta kuma mutuwar zuciya talauci babu da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana dauki abin da yake haƙin mu ne kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon tsayawa akai don ya taimake mu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 22 a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1447 kuma ina fatan yau shine jajiberin karatu in sha Allah ta'ala ya shi ne jajibira in sha Allah ta'ala in an yi darasi 23 in sha Allah sai a bar ƴan uwa sauran kwanakin aje a yi ta sallan dare yana da muhimmanci saboda a rage gajiya ta jiki ko mu da muke karantarwa din har ga Allah jikin yakan dan tambayi mutane so a waɗannan kwanakin ya dace a ƙara cin riba ta ɓangaren yin ibadu waɗanda suka dace insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala duk abin da muka karanta Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba usually da mu ai ba ma wuce 23 24 ba ma wuce wannan in zan tuna dai ai bai wuce shekara ɗaya ne kusan aka wuce haka ba only once ne gaba only once ne na san an wuce so usually shi ne time daban da mukan tsayar ɗin babban abu ba yawan karatun ba aiki da abin da aka koya da ta kullum mu suna cewa shi ne muhimmin abu shin abin da muka yin nan za mu iya aiki da shi ko ba za mu iya ba in mun iya aiki da shi ya zama hujja gare mu in kuma muka yi ta jin tafsiri babu aikin to wallahi ya zama hujja ne akan mu to shi yasa sahabbai su suna da ɗabi'ar in aka koya mutum ayoyi guda 10 a Qur'ani ba a ƙara masa 10 har sai ya fahimce su ya yi aiki da su an samu shaidu sun ce wani ya yi aiki da ayoyi 10 a ƙara masa wasu tukunna to wannan shine asalin karatu da tarbiyya shi yasa ba ma ba wa yawan karatun muhimmanci
kadan za a yi ayi bayani don mu samu damar implementing abin da muka karanta. Allah ta'ala ci samu wanye lafiya. Na biyu, akwai takarda da jiya aka nuna mun a nan masallaci, an turo zuwa gare ni daga Association of Zaka and Work Operators in Nigeria, sunansu Azawon, karkashin shugabancin Malam Muhammad Lawal Maidoki, sadaukin Sokoto, da kuma sakatarinsa Dr. Aliyu Tahiru Muhammad, cewa a tunatar da 'yan uwa akan muhimmancin cire zakar fidda kai da kuma cire ta akan lokaci. Wannan tunatarwa ne mai muhimmanci, cewa 'yan uwa a dage a ga an cire zakar fidda kai da tsauri. Ga hadisi nan a Bukhari, hadisi na 1503, ya mana bayanin cewa ga wanda ke da halin zakar fidda kai wajibi ne, tilas ne ba da ita, kuma in an ba da ita mutum zai cire ne wa kansa da 'ya'yansa da iyalansa da dukkan wani wanda nauyin ciyar da shi yake a kansa. Son samu a cire ta kwana biyu gabannin azumi ya kare, in ba haka ba kwana ɗaya, in ba haka ba ranar sallah, amma gabannin aje idi. In an yi ta gabannin idi, zakka ce karɓaɓɓiya. In bayan idi ne, to wannan kawai sadaka ce kai ta bonus, amma ba zakka ba ne. Ya halatta a cikin anguwa ko a masallaci ko a gari a sa wani mutum a bashi a yi appointing ɗinsa, shi ne mai karɓan zakkan fidda kai, a riƙa tarawa ga ɓangaren shinkafa, ga ɓangaren masara, ga ɓangaren wake, ya yi ta haɗawa ya zama a nan ake central collection. Kamar yadda Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, yake yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an tara tauri sai a dawo mabukata a basu. Ya halatta ga wanda bai da halin cirewa, sai aka bashi abinci ya zama bayan na sallah ya samu kuma ƙari a kai, to ya halatta shi ma ya cire. So idan abincin gidanka maybe kwano uku ne na sallah, sai ka samu kwano bakwai a zakkar fidda kai, za ka cire abincin sallah kuma kai ma ka cira wannan zakkar fidda kai, yana da muhimmanci. A ka'ida ba kuɗi ake bayarwa ba abinci ake bayarwa, amma idan mutum ya kasar da ba mai karɓan abincin, so a babin darura ya halatta a cire kuɗi a tura wata kasar da ake da mai bukata da zai iya karɓan wannan zakkar fidda kai. Kuma an fi so mu ba da abinci mai daraja da muke ci, har ga Allah azumi ban san dai a wasu wurare ba, amma 'yan Abuja shinkafa suka fi ci. So kada mu yadda mu yi ta ci shinkafa, an zo zakkar fidda kai a ce kawo masara ko dawa, ita shinkafar ne. In ma basmati kake ci, to zakkar fidda kai basmati ne, a kiyaye ita, za a ba wa shi ma talaka ya ci, ba ka je ka ce to ai dama an ce mu yi patronizing local content, to yanzu bari mu ci shinkafa a gida, kai ita kake ci. In ita ne to ba da ita, in ba ita ba ne to ba shi wanda kake ci. Wannan shi ne ka'ida. To muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyaye waɗannan al'amura ɗin. Allah ya datar da mu da daren Lailatul Qadr. Allahumma waffiqna bi qiyami Lailatul Qadr. Allahumma waffiqna bi qiyami Lailatul Qadr. Allahumma waffiqna bi qiyami Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban. Allahumma taqabbal du'a'ana. Allahumma kun ma'ana wa la takun alaina. اللهم اجعلنا من اتقاء هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا من اتقاء هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا من اتقاء هذا الشهر المبارك. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا واخواننا وكل من سبقنا بالايمان يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم ول علينا امورنا خيارا ولا تولي علينا أمورنا شرارنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم انصرنا. اللهم انصرنا. اللهم انصرنا. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا وأهلنا بسوء فعليك به. اللهم من أرادنا وأراد أمتنا وديننا وقومنا وأهلنا بسوء فعليك به يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الله كأمسى من أدعوهم كما يدى نكفة أمنا بلن أدعوهي أورنك ديوة كذا أمنت هذا. Kada a manta da mu addu'o'i, ana tunawa da mu, to muna godiya. Allah ta'ala ya fi mu yabawa. Injinan akwai wasu tambayoyi masu ma'ana sai a karanta su ko? Karanta shi a ƙarshen Ramadana?
Allahu Akbar.
Oh, wasu suna wasu wai suna sawa tuntunin labarin ne bai iso ba, kuma na kula da haka don koran nan naga ko rubuta cewa an akwai waje kaza a ciki, sai daga wannan ce a garin su akwai kaza ba sa a cikin list ba, kaza a garin su akwai ba sa ba. Wannan ya an samu na 105 kenan. Midiya da ke samu na darasi na 105 shine kausai daga 9 zuwa 10 na dare da kuma 10 zuwa 11 na safe. Ina ji wannan maimaici ne wanda suka dauki nauyi sunna da awa foundation, to Allah ya biya su da gidan aljanna, bukatun su da alkhairi Allah ya biya, sharri Allah ta'ala ya turkude. Wannan shine yadda Allah yake jarrabawa kuma yake sa addinin sa ya wato. Ina zaton dai cewa kaman mun taba kai media 105 ka ga ba a taba kai abu nan 100 an taba kai 100, amma wannan 105 kuma duka wannan jama'a fa kowa shine a kashin kansa don neman yardar Allah da neman aljanna da kuma isar da sakon Allah zuwa ga bayi don Allah ya masa rahama. Kowa da kashin kansa ya dauki nauyi, wanda yake bayyana maka cewa addinin nan na Allah ne, kuma Allah yake isar da shi zuwa ga mutane. Inda mu aka bari sai mun yi wannan, ai ba zai iya yiwuwa ba saboda harkoki na rayuwa. Amma da yake an zo an samu wane ya dauki kaza, wane ya dauki kaza, sai kaga sakon ya isa inda baka zato. To da mu da wanda suka dauki wannan nauyi duka Allah ya tsunduma mu a aljanna. Allah ya cika magabatan mu, duka bukatun su a wurin Allah da bukatun mu a wurin Allah, Allah ya biya mana. To bismillah inji ne.
Wane
mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuhu. Ina garin Lagos ne, su kuma ba sa yin sallar tahajjud, ni kuma Allah ya sa min kaunar sallar tahajjud, shi ne nake kunna wayata ina bin masallacin An-Nur don Allah malam ya matsayin sallar tawa take a huta lafiya gwamnan Gombe. Daga bakin Abdullahi Hassan Jinjiri da wajen kuru ta Moses.
Dan Kano mazaunin Lagos kenan. Fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Uhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayh, a cikin majmu'un fatawa nasa volume na 15 an tattara tambayoyi da amsa akan bin sallah ta jam'i da ta nafila da kuma hukuncin da ke da alaka da su. A nan ba na 213 yayi magana akan matsala mai kama da wannan wanda mace ta yi tambayan ba namiji ba. Na farko muna yaba maka akan kwadayin sallan dare da har yasa kake Lagos kake bin sallah a waya daga masallacin An-Nur. Wannan kwadayin sallah da kwadayin bautan Allah da biyayyar ka ga Allah da yasa kake wannan, kake sayan data mai tsada kai wannan. Muna roƙon Allah ta'ala ya biya ka da gidan aljanna. Amma kana Lagos ka bi masallacin An-Nur a sallah waɗannan malamai irin Ibn Uthaymeen a volume na 15 namba na 213 yace sallan bata halatta ba. Ko ka bi sallah a radio, ko ka bi a television, ko ka bi a yanar gizo kamar a Facebook ana yi live, ko a Twitter wato X ka rika bi live daga wata anguwa ko daga wani gari yace bai halatta ba. Don mace ne ma ta tambaya na tsabar kwadayin bin sallah na jami'i, za ta iya bi daga gida tunda tana iya jin sauti yana kawo mata, ko kuma za ta iya kunna radio ta ji ana yi live? Yace wannan baya halatta. Me dalili? Yace akwai reasons kaman haka. Misali, dogaro da hadisi na Imamu Abu Dawud rahmatullahi alai da yake bayanin muhimmancin haduwa a yi sallah da hada sahu da hada kafada, karkashin wannan yace akwai abubuwa guda uku da yasa ba zai halatta ba. Na farko, hadisin Abu Dawud hadisi ne na 666. Yace dalilai uku da yasa ba zai halatta ba. Dalili na farko shine an kira ta da salatul jama'a ne, saboda jama'ar ne suka haɗu wuri ɗaya. in har ba mu hadu wuri dai ba, kowa yana gida yana bi daga radio, to kaga kenan manufar cewa jama'a sun hadu, wannan ba a cin masa buri ba. Na biyu, bayan jama'ar sun hadu, koda sun hadu bai zama sallah cikakkiya sai sun hada sahunsu. Haduwar sahu shi kansa wani rukuni ne mai muhimmanci, wanda idan al'umma ba ta hada sahu yana sa gaba da hasada da kiyayya dukkan lalacewa da muke gani yake faruwa da arewacin Najeriya, musamman na lalacewar tarbiyya da hasada da kiyayya babu dalili. Wallahi rashin hada sahu a sallah zai iya zama ɗaya daga cikin sanadin wannan. Yace kaga in a radio za a ji ko kuma za a yi daga internet, wannan manufar hada sahun babu. Na uku, an kira sallan jama'a kuma aka kira sahu, akwai sahun farko, akwai na biyu, akwai na uku. Sahun farko na maza yafi falala, sahun karshe na mata yafi falala, saboda nisancinsa daga maza. So idan aka ce a radio za a bi ina wannan sunnar, samun a ce sahu uku ne ko hudu ko biyar ko shida, babu shi. Yace su zaka manufar yin sallan jama'a, in aka bude kofar halartar da bin sallah daga internet ko radio ko television don ana yi live, yace to duk waɗannan al'amura manufar yin sallar jama'a ma za ta lalace. Don nan gaba wani sai ce to salloli guda biyu din ma za a yi su haka, don su ma jam'i ne. Ita ma sallar juma'a za a iya yi tunda ita ma jam'i ne. So kula ga wannan a magana mafi inganci, duk da kana da faɗin ibada, yin hakan baya halarta. Shawari na da kace a Lagos, ba ni da tabbas din cewa a Lagos ba masallacin da ake sallar da hajji. Ina da kokwanto irin nawa, amma ba ina da yakini ba ne. Ganin girman Lagos da yadda suka fahimci addini, ba na ganin za a rasa, musamman kamar Lekki Central Mosque. Ba na da sun a ce ba a yi, ko Lagos Central Mosque, ko kuma Agege nan, ko Ikeja, akwai masallatai, ban san masallacin Victoria Island ba, akwai ko da 1004 Mosque. Duk waɗannan wuraren na san wurare ne da akwai fahimta ta addini sosai, da zai wahala a ce babu sallar jami'i a waɗannan wuraren. Sai dai in yayi nisa da kai sai ka yi sallah a gida. In ba ka da hadda za ka iya sallar awa biyu uku kai ta maimaita sura biyu da ka iya, babu laifi a ciki. Sayyidina Umar ya yi kiyamul layl da aya guda ɗaya tun daga farko har ƙarshe, saboda bai danta yi tasiri a jikinsa, kawai ita ta maimaitawa. In ba haka ba, a babin darura amalin qalil baya ba da sallah. Kana yin rike Qur'ani, ka rika karantawa, kana yin sallah, dan ba kowa ne a ranma ba. Nana Aisha radiyallahu anha, akwai baba da ke musulmanci a yana iya rike Qur'ani ya musu sallah, ko ba hana shi ba. So ala ayyi halin, idan ba ka da tilawa sai ayi wannan. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai malamin tambaya ta gaje cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sai Allah ya kara wa malamin imani da tsoron Allah da kuma ikhlas.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Allah ya saka iyayen malam da rawani ala rahma da sauran al'umma baki daya.
Amin ya hayyu ya qayyum. Mun gode insha
Allah. Sai malamin tambaya ta ita ce, mutum ne yayi sabon aure, bayan wata guda ya dauki amaryarsa domin zuwa ganin gida, a kan hanyar su aka samu hatsari, dukkansu suka rasu. Ba a san wane ne ya riga rasuwa ba, shin malamin za a raba gado yaya za a yi? Daga Ibrahim Yahaya a Sunna Daura.
Akwai littafi na Tafsilul Fara'id, wato sawwaka gado, wallafawa fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yayi bayanin wannan matsala, inda ya kawo wurare guda uku, misalai guda biyar, da yace guda uku a cikin su idan suka auku to dukkan mamatan biyu babu wanda zai ci gadon dan uwansa. Ya faɗi a cikin Tafsilul Fara'id a shafi na 142 da 143, ya kawo scenarios guda biyar, guda uku sai ya ce idan suka faru to mamatan duka biyu kowa ba zai ci gadon dan uwansa ba. To wannan kesin yana cikin guda uku. Na farko ya ce mutane biyu su yi accident, ko ɗa da uba, ko miji da mata, min babin misal, sai duka su rasu, suna iya cin gadon juna. A nan sai ya ce idan suka rasu sai zama an san cewa ɗaya ya riga ɗaya rasuwa, amma ba a san waye riga rasuwan ba, ba a san waye riga ba. To an yi a tantance, an gagara, ya ce a nan su biyun babu wanda zai ci gadon dan uwansa. mafhum tayyib ko kuma miji da mata ne kamar yadda wannan ya faru suka yi accident don yana karanta tambayar ina tunanin amsa wallahi sai wani case ya faɗo min na wani aminin mu abokin karatun mu da haka ya faru a Bauchi nan lokacin muna lecturing a ATBU da shi yana department na architecture sunansa architect Aliyu Abdulhamid Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya fi masa na rubuta littafi lokacin sunansa angwanci da amarci a da'irar shari'a iyalin tarike tana karanta ya fita daga Bauchi da motar zai zasu tafi Jos suka yi accident shi da ita suka rasu wannan magana da nake kusan shekara 23 kenan a yanzu so haka ya faru hatsarin babu daɗin mafatar da yadda ya faru Allah ya gafarta musu ya ji kansu Allah ya yafe musu tambayar ta yi ma'ana tun da ya taimaka na ƙara tuno da shi kun masa addu'a to idan suka rasu duka biyu na farko ya zama ɗaya ya riga ɗaya amma an gagara gane waye riga wani a nan babu gado tsakanin miji da matar don sharadin gado ɗin ai shi ne walakum nisfu ma taraka azwajukum ne ai an ce ma taraka bai zama ma taraka har sai ya zama ɗaya ya riga ɗaya tafiya kamar yadda muka karanta cikin suratul nisa ko aya ta 11 kaga an ce ma taraka ne in ba a samu ma taraka ba to bai zama ɗaya zai gaji ɗaya ba sharadi shi ne ai ko a farkon darasin da muka ce daga cikin conditions ɗin shi ne ya zama ɗaya ya riga ɗaya wanda aka riga ya shi ya rayu ko da second ɗaya ne bayan na farkon wurare guda uku da yake hana ba a garan juna na farko ɗaya ya riga ɗaya amma an gagara waye gane waye riga wani wuri na biyu sun rasu take ba a san waye riga wani ba ko tare ne ko wani ba a sani ba kaga na farkon ai an san ɗaya ya riga ɗaya amma an gagara gane waye gawar fari na biyu kuma ba a san gaba ɗaya ma cewa ko tare suka rasu ba sannan na uku kuma an san cewa tare suka ɗaya ya riga ɗaya amma wanda yake wurin abin ya faru ya manta waye riga wani so kaga mantuwa ne anan ko sai a waɗannan cases guda uku da malikiya da shafi'iyya da hanafiya ita ce fahimtar ibnu al-qayyim da malamin shaykhul islam ita ce fatawar al-allama al-qasim abdullah ibn nasir sa'di rahmatullahi alayhi ita ce fatawar ibnu usaymin dukkanin su ba wanda zai gaji juna so idan mace ce sai a dauki gadanta a rabawa mamarta da babanta da ƴaƴanta idan mijin ne sai a dauki nasa a rabawa babansa da mamarsa da sauran ƴaƴansa sai zama ƴaƴansa suna cin gadon juna ne don daman ko an ba wa ɗayan ai undoubtedly sai an dawo an ƙara rabawa magadansu to so sai a raba musu kai tsaye ba sai an ba wannan ɗin ba zuwa na gayyatar da aka fatwa council na UAE United Arab Emirates 2 years ago irin wannan similar issue ya taso da aka kalle shi a bangaren likitanci akwai session da nake tuna an yi aka tambayi likita da ke wurin daga America ya zo wani professor haka ya yi making presentation to ana tambayin sa a wurin cewa ana iya gane scientifically waye riga wani mutum biyu suka rasu a gane a yi bincike a gane sai ya ce ana iya gane time ɗin da mutum ya rasu koda mutum ɗaya ne ya ce ana aiki da what they call forensic pathology ya ce in an yi forensic pathology ana iya gane estimate in time ɗin rasuwa amma idan gawar ta daɗe ba a yi ba to kuma accuracy na rizalin inganci rizalin zai ƙara lalacewa kuma ko shi ɗin bai ba da rizalin daidai wa daida 100-100 sai dai a ɗan yi estimation to kaga rasuwar da aka rasu tare bambancin second 5 ko 6 ko 7 zai wahala a wannan hali a iya gane ta waye yi sannan in mutane biyu ne yace nan ma akwai abin da suke yi na test ina ji ya ce sunansa postmortem interval postmortem PMI yace postmortem interval ana iya auna gawawwaki guda biyu a gane waye riga amma ko anan sai ya zama akwai dan tazara tsakanin su to in tazara ya kai awa ɗaya ko biyu ko uku nan ko ba za a samu rudani ma waye riga wani ba dan daman gawa za a kai ta mutuwari ne mai rai kuma za a kai shi emergency ne so ala ayi halin ko da bincike na likitanci aka bai baya ba da sakamako mai inganci wannan dai take fatawar a takaice wallahu ta'ala a'lam
sai na karshe take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
greetings to imam and other members and all followers May Allah accept our ibadat and forgive our sins.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Please, my question is, it is said that a married woman's gender is under her husband's feet by being submissive to him. There lies the case where in her first marriage she wasn't submissive and very disrespectful to her husband. In divorce, and she married another person. In her second marriage, she was very humble and submissive. What is the ruling here, please? Please, I'm from Ghana and I speak and understand Hausa, but I cannot type it in. That's why I wrote in English.
To baiwar Allah tambaye ta ji ba da fito fili ba. Abinda na fahimta ta yi aure biyu ne, mijin farko ta gara shi matukar ya sha gari, amma miji na biyu kuma ya yi sa'a. Maybe mijin farkon ustazu ne mai sanyin hali, maybe miji na biyun kuma ya haƙuri, maybe dan duniya ne. Saboda gaskiya ta Allah, yawanci su iyaye mata sun fi gara mutumin kirki. Shi yasa yawanci ustazai masu sanyin hali har ga Allah suna ɗiban ba sai na yi bayani ba. Insha Allah. Amma ni ba a gara ni, ana yaje mi karkusani a rikici. Ni duka alhamdulillah salihai ne bayan Allah ya hada mu da su. Insha Allah, muna fatan duka ‘yan aljanna ne. So babu ni ba a alhamdulillah. Insha Allah ta'ala. Mu alhamdulillah gida, karkuje ku, mu rabu a karatu, uwa tsaye. Ko sa ce da sun gozu ba zai yi ba go. Insha Allah, ni ba komai. Allah ya saka musu da alheri. Mutanen da iyalanmu da ƴaƴa da kowa, kowa alhamdulillah ba matsala, duk gida lafiya kala alhamdulillah. Allah ya ƙara mana. Su yanayin mata sun fi ba wa mutumin kirki wahala. Idan aka haɗa ta da niga mai bulala ko mai duka, mafiya yawa sun fi yin ladabi. Amma in ka zama irin mai yafiya da yawa, to ana gara ka. Da Allah iyaye mata mai ɗan sanyin halin a rage masa da Allah ko? Shi ma nigan kuma sai a nemi wanda nigancin bai yawa ba. Baiwar Allah, ina congratulating ɗinki da kika yi aure na biyu kuma kika gyara halayenki har kika ce wannan na biyun ana zaune lafiya kuma kina mutunta shi. Shi ma ina taya shi murna, kuma na san anan an yi sa'a, shi ba ni ga ɗan duniya ba ne, bawan Allah ne. Insha Allah ta'ala. In na fahimci tambayar, maybe akan tana regretin abin da ya faru auren farko ne wanda ta gara. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayh a cikin littafinsa na al-Wabil as-Sayyib, shafi na 219 da 220, ya yi magana akan tuba da za ka yi musamman ga wanda ka zalunce shi kuma ba kwa tare a lokacin, kuma ma ba ka so ka je ka ce ga irin cutansa da kai. Ya ce, to abin da ya dace mafi inganci ki shi ne ki dora wa kanki misali, kun yi zaman shekara uku yana ɗiban aya a hannunsa gashashshiya, to da Allah sai ki ɗauki shekara uku kina roƙa masa gafara Allah. Irin adadin shekarun da kika cutar da shi, zai ki roƙa masa Allah ya gafarta masa da wannan shekaru ɗin. In akwai abin da yake na haƙƙinsa da ya shafi kuɗi ko wani abu game da wannan kuma sai ki haɗa ki mayar zuwa gare shi. In kuma akwai abin da ya shafi a je gabansa ne kike so a nemi yafiya, to a nan baki za ki ba sai ki roƙi waliyinki da ya miki walittantaka aurensa ya neme shi, ce da Allah kina neman yafiyarsa a kan zaman da kuka yi. Maybe shi ma yanzu ya yi aure, ki ce ya shi fatan alheri a zamansa aurensa na yanzu, kuma ki roƙi addu'arsa aurenki na yanzu. Shikenan sai ki ce kina neman ya yafe miki, kuma ke ma akwai abin da kika yi ya yi miki na cuta, kin yafe masa. Ita rayuwa, ko da an rabu a aure, ba so ake a ci gaba da gaba ba, yafe wa junan shi ya fi alheri, don rabuwar nan mai yiwuwa kaddara ce da Allah ya rubuta. Kuma wannan ba zai cire ki a matsayin mu'mini ba, dai kin gara mai gidanki. Duk yadda kake da bin addini da komai, mace ba ta zama a miƙe. A duk duniya project da fi kowanne girma shi ne ka ce sai mace ta miƙe komai nata ya zama 100% daidai. Babu ita irin wannan macen a duniya. duk duniya babu sai ka ce wai komai a miƙe dari bisa dari wata za ta kai 99 wata 98 wata 97 don kuma Allah ya garbe ka wata 2/100 ne ma saka suke to amma ka ce wai dari bisa dari daidai shine project da aka fara ba a taba gamawa ba ko an fara ba a gama shi sai dai kawai ku zauna da su ku riga kallon daidai din su kuna yafe kurakuran su kuma daidai din ku riga yawan godiya a kai wannan zai sa kasawar sai ku yafe ka gwada rana ɗayan kana so kai appreciating iyalinka matuƙa da gaske shine abinda za ka yi duk abinda ta maka sai ka yi godiya ka dawo ta bude maka daki ka ce miki jazakillahu khairan ta je ta kawo maka ruwa jazakillahu khairan ta kawo lemu Allah ya saka miki da alkhairi a kawo abinci Allah ya saka da alkhairi a kawo maka juice Allah ya saka da alkhairi ka kammala a tattara wurin Allah ya saka miki da alkhairi a gyara maka wajen kwanciyarka Allah ya saka miki da alkhairi in zaka dage kowanne kai zaka samu cewa sai kai godiya sau 50 gabannin ka ga abu ɗaya da ranka baya so to wannan zai samu musu adalci amma kuskuren shine ba ma taba yaba alherin su jira muke daga sun kasa sai mu turnike fiska duk hidimar da ta maka baka yi godiya ba tana shigowa daki shikenan baki mu sallama ba kuma kin shigo kan mutum ba sallama kika san wani hali ne wani hali kake ciki ji wani yaudara wai wani hali kake ciki sai ta koma sai da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum ina sallama mai gida to ko ban amsa ba ai malaikun rahama sun amsa to in ka samu dan shi ma namiji namijin ka samu fa mai matsala dangerous ne wallahi wani yadda ka san tsohon mashin road master haka yake in dai ka yadda ka san tsohuwar Vespa Cantu da Flock yadda haka yake yadda matan suke mudun ma akwai dangerous a cikin mu so wannan bai cire ki a matsayin mu ne dai kin saba wa miji da mun zo mu zauna zo mu saba ne wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna karshen aya ta 31 a suratul nur Allah ta'ala yayi albarka wallahu ta'ala alam aran ba bismillah darasi na 22 insha Allah ta'ala a cikin wata na ramadana shekara ta 1447 إن شاء الله إن كان تعالى بسم الله الرحمن
الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
جزاكم الله خيرا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما سكن سورة النساء آية 18 باين من كمل ما جنا أكن قادو تندق يوصيكم الله آية 11 في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم آية 12 wanda takardashin da bamu yi magana akai ba kuma 176 tana gaba a waɗannan ayoyi da muka yi magana guda biyu akan gado ta 11 da ta 12 12 walakum nisfu ma taraka azwajukum baki na dazu ya kira 11 12 nake so in ce yusifumullah da 11 na'am to anan duka da aka kawo hukunci a Qur'ani sai Allah ya kawo ya dawo ga maganan tuba in akwai abin da kuka yi a baya na kuskure ko a jahiliya gabanin ku karbi addinin Allah ko abin da ya kama da haka, to akwai sharadin tuba. Sharadin tuba shine jiya muka yi magana akan aya ta 17 ko innamat taubatu ala llahi lilladina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin. To wannan shine wanda aka bi tuban su. Anan kuma walaysatit taubatu lilladina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahaduhumul maut. Babu tuba ga waɗanda ya amaluna sayyi'ati suke yin mummunan aiki, hatta har sai lokacin da hadara ahaduhumul maut, mutuwa ta zo wa ɗayansu. Kala sai yace inni tubtu al'ana, ni na tuba yanzu. Walal ladina yamutuna wa hum kuffar. Haka kuma babu tuba ga wanda suka mutu suna cikin kididai, suna cikin wanda suka bijire wa Allah, suka kafirce masa. Ulaika atajna lahum azaban alima. Waɗannan bangare guda biyu, da wanda ba su tuba ba ko ba a karɓi tubansu ba, da wanda suka mutu akan bijirewa Allah, Allah ya musu tanadin azaba wacce take mai raɗaɗi. Ni da ku, Allah ya kare mu daga azaba mai raɗaɗi. Amin. Mu kalli alaƙa tsakanin ayar da muka tsaya jiya a kanta da wanda muka tashi a yau. Ta jiya aya ta 17 cewa ya yi innamat taubatu ala llahi. Aya ta 18 sai ya ce walaysatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at. Bambanci biyu za ku kula da shi. Na farko, inda Allah ta'ala ya tabbatar da tuban sai ya ce innama, lalle akwai tuba. Adan sai ya ce abun sani kadai sai sa adatul hasr. Anan kuma sai ya ce laysat, sai ya kore. Bambanci na biyu wanda yake kowanne muhimmanci shine, inda ya tabbatar da tuban sai ya ce mai innamat taubatu ala llahi, amma anan bai ce walaysatit taubatu ala llahi ba. Me bambancin? Idan tuba ta zama original tuba, to ita ala llahi ne. Amma tuba da take an kore ta a shari'a, ita ba ala llahi ba ne. Shi yasa sai ya zama shi tuba din da in ka kasa duk laifin da kai wa Allah, to akwai sharuɗan tuba. Ko da a shafi na biyu malam mai akadari ai ya karantar da mu ko wa shurutut taubati nawa annadmu ala ma fata wa niyyatu an la yauda fi ma bakiya min umrihi wa ay yatrukal ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha. So tuba na da sharuda, cewa kawai na tuba mutun yayi laifi bai sa Allah ya yafe masa har sai yayi cika sharudan tuba. Yawanci malamanmu na fiqh suna kawo 4-5 guda 3-4, amma malamai da suke istinbati daga Qur'ani da hadisai da yawa sukan kai su 5-6 sharuɗan tuba. Kuma suna da muhimmanci duk laifin da kai wa Allah mu kiyaye ɗan uwa. Zunuban nan muna yin su kullum, kuma zaman ka mu'mine bai hana kai wa Allah laifi. Shi yasa yace wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Karshen aya ta 31 suratul Nur, ai masu imani ne Allah yace su tuba. Ashe tuban ba wai mutumin banza ne kadai yake ba, duk ustazancin ka a duniya da duk imanin ka tara kake baka cika 10 ba. In ma mun ga mu ce 9.9 ne, amma dai 10 nan wallahi baka mallake ta ba, kuma duk duniya ba wanda ya mallake ta. Wannan ya mai da mu ɗan adam. So dole ka amince, kuskure da kai da idonka da bakinka da hannunka da kafanka da kowane bangare a jikinka, kuskure a ofishinka, kuskure a kasuwancinka, kuskure a mu'amalarka da makwabtanka, kuskure a mu'amalarka da iyalanka, kuskure a tafiye-tafiyenka, kuskure tsakaninka da Allah, kuskure tsakaninka da makusantanka. Duk wani abin da kai na kuskure, ka zauna ka yi wa kanka hisabi, ka riƙa tuba. Shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Cikin suratul hashr aya ta 18. Yana da matukar muhimmanci jama'a mu riƙa ba wa tuba muhimmanci. Muna zamanin da sabon Allah yayi matukar yawa. Sabon Allah ya yi yawa, kuma sabon Allah ba fa sai kana so ba, akwai al'amarin da ba ka so ya faru. Yau in ka fito kana tuka mota, idanka zai ga abin da bai dace ba akan hanya. Billboard za ka kalli abin da bai halatta ba. Television ka kunna, ko tasha kake juyawa, wata ba akan da za ta ta ba, idanka sai ya ga abin da ka ce a'udhu billahi ka wuce. Kai jama'a masallaci in za ka je, idanka sai ya ga sabon Allah, ba wai sai kana so ba. Kuma duk waɗannan lamuran suna dafe, suna dishashe imani. don ganin sabon Allah kana so ko baka so, na farko yana koran albarkar rayuwa, na biyu yana dishashe imanin mutum, na uku yana kawo cututtuka na zamani, na hudu yana rage albarkan iyalai idan da gangan kake sabon Allah din, na shida yana rage albarkar dukiya, na bakwai yana rage albarkar ilimi, na takwas yana rage albarkan hatta amfanin gona, sabon Allah yana rage masa albarka. Shekara 50-60 da Allah waye ya san cutan ulsa ma, waye sau nawa ka ji ta? Ni dai in akwai ta ina dan karami ba san ta ba, daga baya nake jin labarin ta. Amma ko akwai ta a lokacin ba ta yi ba, me dalili? A yanzu Allah ya fashi albarkan abincin da ake ci. Kaga mutum cikin sai da kasa dan sanya kwariya, shi kadai cikin akan kilo zai iya kai 50 kg, amma cutar ulsa dai da shi. Kuma a hakan an ce kitse yayi yawa, a cin abincinsa yayi yawa, an ce kaza kaza, kuma ulsa ta yunwan ne tare da shi, diluted HCL ke dropping akan intestine din nasa. Kuma gashi nan ka ganshi kai kaga babu alamun talauci ko rashi a jikinsa. Kuma ga cutar duka menene? Dai bi albarka ce ta rayuwa. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akwai kissa da ake kawowa, duk da wasu malamai suna cewa ba shi ba, suna cewa shi ne, amma dai kamar Ibn Usaymin rahimahullah ta'ala yana nasabawa zuwa gare shi da malamai da yawa. Kawai fa mace ce take jin ruwa a rijiya, zai wuce ta kusa da ita, in yana karatun littafi ya bude shafi haka, yana rika nan wurin ne, in yana karanta nan sai dora hannunsa akan nan, saboda idan yana karanta nan in gidansa ya kalli cikin nan wurin yana haddace haddan nan na shiga cikin wannan, don haka sai gidansa ya rufe abinda bai so ya haddace. In ya fito yana yawo yana iya toshe kunnensa don kada ya ji wani abu mara muni ko mai ji ya haddace ne, amma akwai ran da ya zo ya zauna ya yi ta karatu, ya yi ta yi karatun bai zama yadda ya dace, sai ya gaya imamu wake cewa ga abin da ya dame ni, sai ya ce wallahi karatuna kuma ya samu matsala hadda ta yanzu akwai damuwa, sai ya ce ka je ka yi tunani watakila akwai sabon Allah da kai ne. Da ya tuna cewa ya kalli wata mace ce bangaren jikinta iya shara ba yana wucewa, ya tuna cewa wannan sabon Allah ya, sai tuba zuwa ga Allah ya kaskantar da kansa da ya dawo hadda sai koma kaman da ba matsala komai zanzan. Shi sa karatu na hadda baya zama da sabon Allah, in dai kana sabon Allah wallahi baya zama, sunna ce ta Allah ba zai yi ba, kuma tun zamanin magabata haka yake. Shi sa in ka zo kace musu ina son haddace Qur'ani, ina son haddace hadisi, sai ce je ka gyara alaka tsakaninka da Allah, shine na farko. In alaka ta gyaru to duk abin da ka karanta Allah ta'ala zai tabbatar da shi, in ba ta gyaru ba zai zauna ba. Shi yasa yana da muhimmanci mu riga tuna sharɗin tuba, walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati, wanda suke munanan ayyuka, hatta idza hadara ahaduhumul maut, sanda mutuwa ta zo ɗayan su qala inni tubtu al'ana, sai yace na tuba. Wannan shine ba yake cewa tuban muzuru, tuban muzuru, shi muzuru baya tuba sai me ya faru? Na'am, sai an kama shi. Shi muzuru in ya shiga hannu ne sai ce ya tuba, in aka sake shi kuma sai ya koma gidan jiya, to shine tuban muzuru. Wanda mutuwa ta zo masa a riga ya shiga hannu ne kankan, maybe ya fara ganin mala'iku sun fara zuwa munkar da nakir, ya fara ga suna shawagi suna saukowa, sai ce ya tuba. Allah ya ce wannan tubar ta cuwa-cuwa ne, akwai 419 a cikinta. Hakikanin tuba tana da sharuɗa 5 ko 6, bari in ba ku su a takaice. Na farko shine tuba sai an yi ikhlasi. Duk tubar da ba don Allah aka yi ta ba, bata yi ba. Idan ka tuba don a baka mace ka aura, wannan tubar ta cuwa-cuwa ce. Sharaɗi na biyu, zunubin da kai ka yi da na sani, ka yi regretting, ka ji kai da kanka ka tsani kanka. Wannan shi ne sharaɗi na biyu da kake so Allah ta'ala ya yafe maka. Na uku, kar ka yi jinkirin tuba, kar ka ce bari in ga koda dai zuwa Shawwal ko Zulqa'ada zan tuba, kana sa jet kana ɗagawa. Wannan ba tubar mumini ba ne. Mumini take yake tuna abin ya daina, baya sa jet, baya ma sa awa, daga ya tuna zai daina. Na hudu, ka ɗaura niyyar ba za ka ƙara komawa ga sabon Allah ba, kwata-kwata ka rabu da shi. Na biyar, ka tuba gabanin mutuwa ta zo maka, don in malakul mautu ya zo zuwa gare ka, ko ka tuba Allah ta'ala ba zai karbi wannan tuba din ba. Na shida, ka tuba gabanin rana ta fito ta inda take faduwa, in ta fito ta inda take faduwa ba za a karbi tuban ba. Na bakwai, in akwai haƙƙin ɗan adam kuma ka bayar masa da haƙƙinsa, in haƙƙi kuma na Allah ne, to wannan guda shidan farkon sun wadata. Aran ma waɗannan malamai sun ciro su a ayoyi da hadisai, bari in gwada aran ma ko zai nema mana ayoyi don neman ɗan huta ko? Ikhlasi yana daga cikin sharadi na tuba. Aran ma za ka iya neman ayar da Allah ya kulla alaƙa tsakanin ikhlasi da tuba ka bani?
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
موسى مؤسلاتي wannan suratul nisa aya ta 135 da 136 illal ladina tabu sai ce me wa aslahu sai ce me wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin fa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima. Kaga illal ladina tabu suka tuba, wa aslahu suka gyara, wa akhlasu suka yi ikhlasi, wa atasabu billah kuma suka yi riko da igiyar Allah. Illal ladina tabu wa aslahu wa atasabu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin fa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima. Kuma Allah ya kira laifin da yafi kowanne girma koma bayan shirka shine annifaqul akbar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar falam tajidalahum nasira, ita ce ayat 35. Amma sai kira har ga munafirci akwai tuba a ciki, kuma munafirci mai girma. Aya ta 147 ko sai na biyu, yin nadama. Aran ma za ka iya mana aya a kan yin nadama? Idan mutane ko suka tuna zunubin da suka yi, Allah su koma zuwa gare shi?
Na.
Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
Wannan ayar da ka kawo rike mun ita, in mun je gaba na gaba ka bani ita nan gara ka dawo. Innal ladina taqaw idza massahu,
innal ladina taqaw idza massahum ta'ifum من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
جزاكم الله خيرا. تجي سورة الأعراف آية 200 wannan shine nadama. Idan shedan ya taba su, sai su yi gaggawan tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi kuma daga bakin manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi a Sahihul Jami, ya ce annadam taubatun, nadama tuba ne. Hadisi na 6632 sai ya ce nadama tuba ne. Na uku shine al-ikila, barin laifin gaba daya. Ita ce ayatun mai kada zo za ta fi dacewa da wannan wuri din, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sai ce me zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamuna cikin suratu ali imran kenan ko aya ta 135 to wannan abin da ke bayyana mana ba su toge ba shine take suka dena sharadi na hudu kuma shine daure niyyar ba za a sake komawa zuwa ga wannan sabon Allah ba shine atuba ta karshe kenan
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا
جزاكم الله خيرا wannan zai zama cikin suratul tahrim ko aya ta 8 Allah yace ya ku jama'a da kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah cikakkiyar tuba cikakkiyar me tuba mun samu sharadi nawa mun samu sharadi hudu sharadi na biyar shine mutun ya tuba gabanin ransa ya zo makoshi in an fara tatsa rai din ya zo makoshi duk tubar da mutun ya a lokacin Allah ta'ala baya karbanta haram ma zakai ba misali a Qur'ani
hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
وانا ذاك ضبط شنئا أمكو آية تريد همسن دتاكس ita ka batta a sharadi na 8 zai fi dacewa sharadi na 5 gara ka nemo wata na 5 din in rai ya zo mako shi ka nemo wata wannan ka kaita na 6
na'am
wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idha أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين عصيت قبل وكنت من المفسدين
wannan cikin suratul yunus ko daga kan ayata 90 ya fara muhallin shahid wannan ita ce ta dace da nabiyar cewa in rai ya zo makoshi Allah baya karban tuba ai fir'auna Allah ta'ala yace hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimina da igiyar ruwa ta kama fir'auna aka girgiza shi da ya ga bala'i cewa tabbas zai bar duniya bayan yayi da'awar ana rabbukum al'ala yayi da'awar ma alimtu lakum min ilahin ghairi duk wannan ya gaba amma da kansa da ya ga mutuwa sai ya ce me amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila nayi imani da Allahn da banu isra'ila suka yi imani da shi kai ka ji fir'auna ya gama sheke aya a duniya wai yanzu shi ma imani da Allah Allah ya ce al'ana wa qad asayta qabl wa kunta minal mufsidin sai yanzu zaka tuba bayan ka gama sheke ayar ka gama barna a bayan ka sa wannan yake bayyana mana idan rai ya zo nan ba a karban tuba akwai hadisin da ke cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir hadisin na Ibn Majah ko hadisi na 4252 Allah yana karban tuban bawa matukar ransa bai zo gargara ba na shida kuma shine mutun ya tuba gabanin rana ta fito ta inda take faduwa shine wanda ya kawo ayar da nace aje wannan za ta shiga wurin yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira wadannan sharuɗa guda shida sai an cika su suratul an'am ayat 158 mu kiyaye su ayoyin da aran mai kawo mu yi so maraiza na farko ikhlasi shine daga innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ko illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu wa illal tabu wa aslahu wa atasamu lillah wa akhlasu dinahum lillah suratul nisa ayat 145 da 146 sai na biyu yin nadama wace aya ya kawo mana na dama za ku yi tunawa? Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru. Cikin suratul A'raf aya ta 101 zuwa 102. Na uku shine al-iqla, barin sabon Allah take. Wal ladhina idha fa'alu fahishatan, suratul Ali Imran aya ta 35, ka haka ne ko? Sai ta hudu kuma niyyar ba za a koma ga sabon Allah ba. Ya kawo ayat taharin ta 8, ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Sai na biyar shine gabanin rai ya zo makoshi, shine kawo ayar Fir'auna cikin suratu Yunus, hatta idza adrakahul gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila, cikin suratu Yunus ayat 90-91. Sai kuma na shida gabanin rana da kuma take faduwa, dan in ta fito ta wurin an kulla kofar tuba. Wannan kuma yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira, cikin suratul A'raf ayat 158. Wadannan sune shuruɗan tuba. Duk laifin da muka yi wa Allah sai mu cika, in mun yi to Allah ta'ala yana iya karban tuban mu. Amma kuma babu sharadi ga Allah, matukar mun saba masa, matukar mun saba, to kuma wajibi ne mu kaskantar da kai mu nemi ya gafarta mana, ya yafe mana. Mafhum? Tayyib. Sai kuma yace walal ladina yamutuna wa hum kuffar. Wannan wawu na adab ne, lam din nan wala lam ne a wurin. Asalin ta lamun nafi ne, amma a nan wurin an kawo ta a matsayin lamun taukid ne. Littaukid ne, amma ka'idanta ta zo ne a muhallin laisa. Asalin magana shi ne, wa laisati taubatu lilladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al'ana wa laisa alladina yamutuna wa hum kuffar. Bima'ana wa laysati tauba lil ladina yamutuna hum kuffar, shine ba ga ka ita taukidi ne a wannan gurbi din. Haka wadanda suka kafirce wa Allah ta'ala gaba dai a kafirci suka rayu, matukar ba ta cikin ahalin fatira, to kuma suna cikin jama'ar da Allah ta'ala baya karban tuban su, dan sun bijire wa Allah. Sai dai in sun shiga cikin ahalin fatira wa dauko babin su daban ne. Allah ta'ala yace ulaika, masu irin wannan siffa a atadina lahum, musu tanadi azaban azaba wacce take alima, mai tsananin raɗaɗi. Jama'a, mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna cikin zamani da sabon Allah ya yi matuƙar yawa. Sabon Allah da shekara 40-45 yana da wahala, ka ji ya faru a gari, yanzu sai ka ga ya zama ruwan dare. Muna cikin society da mutane suke tunkago da cewa sun saba wa Allah. Muna cikin zamanin da wasu jama'ar suke ado da sabon Allah, ado da sabon Allah. Akwai laifuka da dama da za ka ga girman su ya kai kaba'irai, amma yanzu an maida su kamar lifestyle ne. Ba a ganin su matsala ne ko kadan, daga bangaren sanya tufafi na maza, bangaren sanya tufafi na mata, mu'amala wajen gaisawa maza da mata, kiyaye gani da ido yake yi da rashin kiyayewa, bukukuwa da ake yi a gidaje, bukukuwa da ake yi a shekara, bukukuwa da ake yi da suke da munasaba da wasu harkoki. Akwai al'amura da dama da auren Allah girman laifi ne na kaba'irai. Wasu al'amuran masu laifin Allah ma ya tsine musu. Wasu sun zo a hadisi, annabi ya yi tsinuwa a kan masu yi. Amma a wannan zamani, wal iyadu billah, sun zama kamar abu ne na ado da wasu yake burge su, suna jin daɗi suna aikatawa. Wallahi bawan Allah na ƙware baya taɓa yin ado da sabon Allah. Mu da fatan ce mu bi Allah, ba mu yi wa Allah alfarman komai ba. Mu da Allah ya halice mu, mu ne Allah ya mana alfarma. Rayuwarka da Allah ya halice ka alfarma ya maka, yinka da aka yi ka mutum ba a yi ka a bushiya ko kadangare ko kuma gafiya ba, wallahi alfarma Allah ya maka. Kuma ya baka lafiya, alfarma ya maka. Ya baka imani, alfarma Allah ya maka. Ya baka ma fahimtar addini, alfarma Allah ya maka. Iyalanka, alfarma Allah ya maka. Abincin da kake ci, alfarma Allah ya maka. Jikinka ya zauna yana da alaka da ɓangarorin jiki, alfarma Allah ya maka. A yanzu nan fa idan kuda ko sauro ya shiga kunnanka duk duniyar nan sai ka ji ba ta da dace komai sai ya fita akanka kuma kai din nan mai rauni ne idan a yau sauro ya maka kwace ya gudu ya dauki abincinka sai dai ka ce Allah ya isa kana daga loma ya taba miya ya gudu wallahi sai dai kai Allah ya isa mutumin da yake wa sauro Allah ya isa yake yi wa kuda Allah ya isa kuda ya dauki ya taba miya ya gudu Allah ya isa sauro da kake gani ya cije ka ba yadda ka iya ku bai maka ihu ya kuma gudu sai dai kai Allah ya isa ai mu masu rauni ne kada mu rika jinkirin tuba a kullum mu rika self accountability self assessment self evaluation kullum ka kwanta ka duba laifin da kai wa Allah ka tuba gari in ya waye ka tabbatar da baka koma gare shi ba bawan Allah na kwarai shine jiyansa yafi shekaran jiya kyau yau dinsa yafi jiyansa kuma gobe yana kokarin yafi yau dinsa kyau jibi kuma tafi gobe kyau wannan shine bawan Allah na kwarai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon cika sharuɗan tuba Allah ya ba mu ikon tuba zuwa gare shi Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya gobe za mu sake tashi akan kissa ta mata ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha Allah ta'ala ya kai mu zuwa gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu ta'ala a'lam jazakumullahu khairan